محمد وآله وأصحابه وموالاه أما بعد بقول يا جل مروك تسرقي لتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام يوم مسلمي بركمو لساك صدوا وانا مجلسي لكي مسلا حمزة ابن علي وانا قرينة تارك جار تواع جهولية الرجال أيونا بيو قوتا ربيع الثاني كو هجرة دبو نير داري هدود أربعين دا هدو daidai da 27 ko 28 ga watan 10 miladiya 2022 kamar yadda muke bayani a jiya yau abin da ya kamata mu yi karatu a ciki abin nan bai ko yanzu shine littafin sahihu muslim amma daga baya akwai shawarar da yawa suka bayar sahih muslim mu maida shi a karatun sallar asuba wannan majalisi kuma sai mu rinka karanta littafin bulughul maram min adillati al ahkam na al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala daka yau zamu dan karanta wani bangare na tarihin ibn hajar rahimahullahu wannan sai zaman to shine darasi na farko a karatun wannan littafi din Ibn Hajar ɗaya ne daga cikin shahararrun malamai na musulunci wanda rubuce-rubucen shi suna da tarin yawa asali al-Hafiz Ibn Hajar an aihe shi ne hijira tana da shekara 700 da 73 a cikin watan Sha'ban a haife shi a kasar Misra wanda tasowar Ibn Hajar kamar yadda shi da kanshi ba da labari ya taso ne a matsayin marayi wanda mahaifin shi ya rasu tunda kingin wuri haka kuma daga baya mahaifiyar shi ta sake rasuwa duka yana yaro karami ina ya taso yatimul abi wal um uwa da uba duka sun rasu ya taso ne a ƙarƙashin kulawa da wasiya wanda mahaifin shi ya baro ga Zakiyuddin al-Kharrubi wanda shi kuma shahararren dan kasuwa ne bal ma shi ne ra'isu tujja da Misra shi ne shugaban ƴan kasuwa na ƙasar Misra to bai yi ƙasa a gwiwa ba sosai yayi kokari sosan gaske ya bada kulawa kuma ya kula da amanar da aka bar mishi ta Ibn Hajar da aka Ibn Hajar ya taso a gargashin kulawa tashi shi yake daukar dawainiyar rayuwar shi da hada-hadan rayuwar shi da kula da ilimin shi da karatuttukan shi Ibn Hajar ya harbace Al-Qur'ani da kingin wuri tun yana da shekara 9 ya harbace Al-Qur'ani kuma tare da cewa bai ma fara zuwa makaranta ba kamar yadda ake cewa da yaron har sai da ya kai shekara 5 a lokacin ya fara halartar karatu sannan kuma ababe da yawa sun yi tasiri akan Ibn Hajar ta bangaren rayuwa da wayewa da ilimi ta bangaren ilimi ya hardace Umdatul Ahkam kuma da Al-Hawi As-Saghir la Al-Qazwini a cikin Al-Fiqhu Ash-Shafi'i da kuma Mukhtasar na Ibn Al-Hajib da kuma Mulhatul I'rab ta Ar-Rahawi a cikin Nahw da kuma Manhajul Usul na Al-Baydawi da Al-Fiyatul Iraqi da makamantansu daga cikin littafai wanda ya hardace su sannan a tasowar shi a karon farko ya shagaltu da karatun tarihi da ilimin adabi da lugha da larabci ya yi ba waɗannan muhimmanci a farkon tasowar shi sai lokacin da daga baya a shekara ta 793 a lokacin ya fara karkatuwa da daukar ilimin hadisi a matsayin ilimi wanda shi ne takhassusin shi. Sannan kuma yana da alaka sosai da bincike a cikin littattafai, saboda tun kafin ya shekara 19 ya kasance yakan yi hayar littattafai domin ya karanta, yakan je yi aron littattafai domin ya karanta. To daga baya ya karkata zuwa ga ilimin hadisi da kuma fahimtar shi da ilimin rijal da makamantansu. Mafi girman malamin da ya lazimta sosai a wajen kokarin sanin ilimin hadisi shine Zainuddin Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi wanda ya lazimce shi wajen shekara 10, wanda yana koyon ilimin hadisi a wurin shi, masalolin da suka shafi isnadi, masalolin da suka shafi matani da al-ilal da makamantansu. Kuma Ibn Hajar yayi balaguro, ya shiga garuruwa dewa wajen neman ilimi. Akalla malamai sukan ce ya kai shiga garin da ba za su kasa da gari 50 ba, garuruwa dai daban-daban, ya shiga nan ya hita, ya shiga nan ya hita, yana mai neman ilimi, sai da ya tara, sai da ya shiga wajen garuruwa da ba za su kasa da gari 50 ba. Malamai kuma Ibn Hajar yana da malamai masu tarin yawa, wanda akalla malamai sun kididdiga mishi malamin da suka kai 630, wanda dai ya zo wajen wannan ya koyi fiqh, wajen wannan ya koyi lugha, wajen wannan ya koyi hadisi, kafin ya zama abin da ya zama a duniyar ilimi. Daga cikin mafi shahara daga cikin malamai shi Imam Al-Iraqi, wanda Al-Iraqi mutane sun san shi sosan gaske a ilimin hadisi. Sannan kuma akwai Al-Haythumi wanda shi ma mashhuri ne, sananne ne a wajen hardar hadisai da kula da mutun din su, kuma shahararren malamin hadisi. Sannan kuma daga cikin malaman shi akwai Rasul Ibn Al-Mulaqqin. Ibn Al-Mulaqqin kuma malami ne shahararre shi ba a ilimin hadisi da abin da ya kama da haka. Haka akwai Ibn Jama'a, wannan duk suna daga cikin malaman shi. Sannan bayan haka ta bangaren dalibai, Ibn Hajar yana da dalibai masu tarin yawa, daga cikin su akwai Al-Busiri wanda shi ma shahararren malami ne da Imam As-Sakhawi, wanda shi ma shahararre da ilimin hadisi, da Ibn Fahd Al-Makki, duk waɗannan suna daga cikin ɗalibai shi. Game da ayyukan Ibn Hajar ya shahara da karantarwa. Malami ne wanda yakan zauna ya karantar da ɗalibai ilmummuka daban-daban, hadisi, tafsiri, fiqh da ainihin sauransu. Sannan kuma yayi alƙalanci a rayuwar shi, an yi lokacin da yayi alƙalanci. Sannan kuma ya zamanto limami mai hudubobi, kamar yadda a cikin galibi yake cewa idan mutum ya da masallacin juma'a galibi an san shi ke yin huduba. To Al-Jami'ul Azhar ya kasance daga cikin khubaba, daga cikin khutaba na ainihin wannan masallacin. Sannan kuma Jami'u na Amr ibn al-As ya kasance cikin masu huduba a cikin shi. Sannan kuma mutum ne wanda Allah ya bashi iya magana, da yadda in yana huduban shi takan tasiri akan mutane. Sannan kuma mutum ne wanda ya lazimci ko ya karbi matsayin ifta'i, wato ya kai matsayin ya zama malami mai fatawa. Kun san a tsarin malamai akwai bambanci tsakanin karantarwa da fatawa da alƙalanci, awa biyu ne wanda kowane daban-daban. Karantarwa ilimi ne kake bayarwa, ba lalle bane duk mai karantarwa ya iya zamantowa mai fatawa ko ya iya zamantowa alƙali. Shi kuma alƙali aikin shi shine, inda alƙali ne mai aiki da shari'ar musulunci, aikin shi shine ya hukunta maka rigimar da kuka kawo a wurin shi da hukuncin Allah. To sai dai bambancin shi da mai fatawa, kaga shi mai fatawa ya tambaye shi mai hukuncin kaza, sai ya ce halal ko ya ce haram, bakin take. Amma shi alƙali yana da ƴancin ya tirsasa ka. Mutum da bai biyan matar shi haƙƙinta, yana tozartar da ita, bai ciyar da ita, ko kuma yana da waɗansu matsaloli na babin rayuwar aure, in gaban malami aka zo iyakacin abin da ka iya shi ne ka ba shi shawara, mai fatawa, sai dai a tambaye shi me hukuncin aure kaza, ya ce auren ya mutu ko akwai aura, ko kuma in rigima ta yi rigima ya zaunar da su ya yi sulhu ko ya ba da shawara. amma alƙali take iya kai mazajin da zai cewa kai ni din nan na saki matarka shi gira to yanzu ya matsayin ka dali ba matar wa zaka yi saki ya kai alƙali ba dai bane alƙali zai iya ganin wani yana shaye-shaye ko wani ya bude gidan giya shi a ce a yi ci a dauko mai shi ya ce mai san ba ku ji ku dauko mai shi kai baka san mu haram sai da giya ba sai da giya haramun ya hukunta shi da hukuncin da ya dace da shi mutum ya yi zina a kashe wajen alƙali a yi bincike shaidu sun tabbata ko hujjojin da kinin da ya yi zina sun tabbata ya ce a yi mai bulala wannan kaga hukuncin mai aikin alƙali ne amma shi mai fatawa sai dai ya ga hukunci kawai bakinta kenan amma shi alƙali bayan ya ga hukunci kuma sai buga da sanda dole kai aiki da ita kuma an fahimci wannan to Ibn Hajar duka yayi yayi karantarwa ya zama malami mai wa'azi saboda yana hudu ba sannan kuma yayi fatawa kuma yayi alƙalanci game da rubuce-rubuce na Ibn Hajar Ibn Hajar ya rubuce-rubuce da yawa tun daga babin ulumul Qur'an usulul hadith sharhul hadith ilmul ilal har abin da ya shahi ilmut takhrij har abin da ya shahi mas'alolin fiqh da sauransu rubuce-rubuce kutubur rijal da magabantan suna da yawa wanda idan ma aka ce ka karance abin da ya rubuta to ba karamin aiki aka baka daga cikin littafin shi akwai wannan littafi da yake gaban mu na bulughul maram min adillatil ahkam shi wannan littafi asli littafi ne mai magana kan hukunce-hukunce na musulunci amma ta bangaren ibadodi abin da ya shafi tsalki abin da ya shafi sallah abin da ya shafi sallar gawa abin da ya shafi zakka abin da ya shafi hajji abin da ya shafi azumi kasuwanci mas'alolin aure mas'alolin hajji mas'alolin jihadi da sauransu su ne yake bayani akan su sannan bangaren shuruh mafi shahara daga cikin sharhukan shi shine Fathul Bari Fathul Bari din nan sharhi ne sahihul Bukhari wanda a duniyar musulunci zuwa yanzu ba wanda ya sharhin Bukhari kuma ya san Bukhari kuma yake kare maganganun Bukhari har malamai suna mai kirari da matsayin lauyan Bukhari kamar Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wato Ibn Hajar gogewar sha ilimi ta kai inda wani lokaci ma inda ba wanda ya karanta littafan shi ba ka iya bayanin ta ma lokaci zaka yi kasa yanzu ka dauki Fathul Bari kawai lokacin da aka ce al-Imam Shawkani aka ce mishi yayin sharhin Bukhari mana tunda an ga yana da kokari a ilimin hadisi yana shuruhat ga sunanul awtar da sauransu yace musu la hijrata ba'da al-fati yace ai ba a hijira bayan an bude Makka wato annabi alayhi salatu wassalam da yazo ya bude garin Makka ya dawo karkashin musulunci sai yace masahabbai la hijrata ba'da al-fati babu wata hijira da za a yi daga nan garin Makka bayan mun bude garin Makka mutum kace za ka yi hijira daga Makka ka je Madina ko Nuri babu an rufe wannan kowa to shine Shawkani ya aro wannan hadisi din ya dora shi akan littafin Ibn Hajar wato littafin shi Fathul Bari bayan an riga an yi sharhin Bukhari da shi to la hijrata ba'da babu wani sabon sharhi kuma da za a yi hatta al-allama Muhammad Ali Adam al-Atiyubi rahimahullah wanda yana daga cikin malaman da ko shi mun yi magana akan shi cewa ya shahara da ilimin hadisi da sharhi da fassarar hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shi da kanshi yake cewa laula Fathul Bari yace thumma Fathul Bari ma qadaitu aw bari yace in ba dan budin Allah ba shine ma'anar Fathul Bari da wanko yace sannan da littafin Fathul Bari na Ibn Hajar yace da ban samu biyan bukata ta ba ilimi Fathul Bari الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يكي تشيوا إن ينا كيرا شيكا تشي من كتاب العلم كو كتاب علم لتاجي لنا إلم والله إذا كرم تاجي زها غفائلو دي ديوا لا غفائلو دي ديا وانا بايا ابن حجر ياي وانا فتح الباري تارد شي أفوي مقدم رشي وانا ما نمشك كيرا هديو الساري سننكما دكين هدما كان بخاري يساكن تغليق التعليق sannan bayan taghliqut ta'liq game da mu'allaqat da yasakin at-tashwiq kuma wannan kaga duk hidima ce ga sahihul bukhari kadai sannan in ka dawo bangaren ilmin rijal da tarihi littafi mafi kyau da kuma zama tsakatsakiya wanda yake bayanin tarihin sahabbai wanda malamai suke ma dalibai nasiha da yawan karanta shi shine al-isaba fi tamyiz as-sahaba al-isaba fi tamyiz as-sahaba wanda littafi ne da ya rubuta mai tantance ma sahabbai wani sahabi ne ya musulunta shekara ta kaza ga sunan shi ga sunan mahaifin shi ga kokarin da ya a musulunci haka zai yi ta kawo maka su yi ta kokarin tarihin sahabba annabi alaihi salatu wassalam sannan in ka dauka a babin ilimin rijal mazaje masu riwayar hadisi yazo yayi da aka yi al-kamal aka zo aka yi tahzibul kamal to sai ya dauki tahzibul kamal din sai yazo ya tahzibut tahzib ya tace ya takaitar wanda indai kana bincike kan mazajen dake cikin riwayar hadisan kutubus sitta wato idan ka ce kutubus sitta shine Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'i Ibn Majah to wannan littafin abun lura ne sannan bayan yayi tahzibut tahzib ya sake zuwa yayi taqribut tahzib shi kun mujalladi ɗaya ne mai dan girma waɗannan mazajen da yake tarihin su sune ya ƙara talkhisin su a takaice ya ga sunan mutum da sunan mahaifin shi da alkuniyar shi ko laqabin shi sannan da nisbar shi ya ga kwabakar shi sannan ya ga matsayin shi a riwaya wani hadisin shi da'i wani da'ifi ne ko kuma thiqa ne ko saduqun ne ko kuma maqbulun ne haka yake bayanin wannan darajar su kenan wannan kaga kadan kenan wa daga cikin waɗannan littafai na al-hafiz ibn hajar in ka dauka a mustalahul hadis kusan bayan malamai sun gama rubuta ilimin ulumul hadis tun daga marahil din nan guda uku da muka taba bayani akan sunan rubuta ilimin mustalahul hadis har sai da aka zo ga ibn hajar sai littafin shi ya zamanto kusan shine khulasa ta wannan ilimin gaba daya shi yasa da nukhbatul fikr da sharhin ta nuzha malamai sukan ce ko in ce waɗansu daga cikin malamai na wannan zamanin sukan ce su ne kamar su zamanto ma dalibi marji'i da matata ta khulasar abin da yake karantawa a ilimin mustalahul hadith a ilimin na mustalahul hadith to wannan kaga duka yana daga cikin littattafai na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala haka a bangaren lugha za ka ganshi sha'iri ne kuma mutum ne wanda yake ya shahara an san shi da waƙe rasuwar ibn hajar rahimahullahu ta'ala ibn hajar Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da rishin lahiya wanda bayan wannan rishin lahiyar Allah ya kaddara rasuwar shi bayan rasuwar shi malamai sun yi kasidu waɗansu sun yi bayanai da sauransu da abin da ya kama da abin da ya kama da wannan wanda rasuwar shi ta faru ne a shekara ta 852 ta hijira 852 wanda lokacin da rishin lahiyar ya kama shi da farko yana kokarin boye rishin lahiyar sannan kuma duk da rishin lahiyar yake zuwa yana karantarwa akwai rishin lahiyar amma yakan zo majalisi ya karantar yayi imla'in shi to daga baya dai da rishin lahiyar yayi rishin lahiya wannan duka a kaddarawar Allah ya zamanto shi ne sanadiyar ajalin shi ibnu hajar yana da matsayi da daraja sosai a wajen malamai har ta kai inda zaka ji malamai na yi mai laqabi da shaykhul islam ko kuma idan suka ce al-hafiz suka shuru to kawai ibnu hajar suke bi ibnu hajar mutum ne wanda ya shahara da kyaukyawan dabi'u da taka tsantsan da kuma kirdado na kokarin cin halal da kuma saka abin da yake halal da gudun haramu da kuma tawadu'i mai da kai kasa da nisantar ababen da Allah baya so da kuma yulwa ta ainihin ilimi da kuma kiyaye lokacin shi mutum ne wanda bai wasa da lokacin shi ina ganin bamu gai sunan shi ba cikakke laqabin shi shine Shahabuddin alkuniyar shi Abul Fadli sunan shi Ahmad ibn Ali Ahmad ibn Ali wanda ya shahara da sunan ɗaya daga cikin kakannin shi da ake jingina shi zuwa gare shi ne Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani to sai abin da shi wannan littafi nashi na Bulughul Maram wannan littafi na Bulughul Maram yana ɗaya daga cikin kamar yadda na gayi a baya littafan da suke bayani kan ahadithul ahkam idan aka ce ahadithul ahkam su ne hadisan da suke bayanin hukunce-hukunce tun daga abin da ya shafi tsalki abin da ya shafi sallah da nau'ukan matsalolin da ke ƙarshen ta kiran sallah tsalki sutura sujudus sahw sallar jana'iza zakka hajji saye da sayarwa babin aure da abin da ya kumsa zamantakewa walimar aure saki khul'i da abin da ya kama da wannan kamar kome li'ani zihari kafara da sauransu shayarwa diya hukunce-hukuncen hudud haddin zina haddin kazahi haddin sata haddin shangiya ta'ziri jihadi haka abin da shahi ababin da ya halatta a cinna abinci tun daga babin harauta har ka zo babin yanka har ka zo babin layya babin suna in ka dauka babin rantsuwa da alwashi babin alƙalanci abin da ya shahi bada shaidu da neman haƙi da abin da ya kama da haka har yazo babi da yake jami' mai bayani kan ladubba silatul bir silatul wal bir da zuhudu da targhibi da tarhibi da abin da ya kama da wannan abin da ya kama da so da yawa wannan littafin da shi da makamantan shi malamai na madalibai nasiha sosai wajen karanta su saboda baka iya zama malami sai ka san ahadithul ahkam da ayatul ahkam ayoyin da suke bayanin hukunce-hukunce da hadisan da suke bayanin hukunce-hukunce umdatul ahkam a wannan babi take sai dai bambancin bulughul maram da umdatul ahkam ita umdatul ahkam hadisan ta na Bukhari da Muslim ne kawai yake kawo hadisan na Bukhari da Muslim kawai yake kawo amma nan Ibn Hajar yakan kawo Bukhari ya kawo Muslim sannan ya ƙara akan wannan as-sunanul arba'a Abu Dawud da Tirmizi da Sahih Ibn Majah yakan kawo hadisan su Al-Imam Ahmad a cikin Al-Musnad yakan kawo riwayoyin shi haka Ibn Hibban da Ibn Khuzam Ibn Khuzaima da Al-Hakim da makamantansu su Abu Ya'la da sauransu hadisan Malik cikin Muwatta hadisan da suka zo a cikin Musnad na Al-Imam Shafi'i da makamantansu kenan kaga sai ya zamanto wannan littafi yayi umdatul ahkam yayi shafi game da sharhuka haka wannan littafin malamai sun mai sharhi da yawa kuma har yanzu cikin sharhin ake daga cikin mafi shaharar sharhi akwai sharhi na wannan As-Sana'ani da aka yi sani da Subulus Salam wanda Subulus Salam ya samu karbuwa sosai dan in ba ma yanzu ba da ilimi ya dan yarauni a jami'o'i da yawa Subulus Salam ne suke karantawa sai suka zo kan ahadithul ahkam Subulus Salam ake karantawa sannan daga cikin sharhuka akwai Ibanatul Ahkam wadda ita ma sharhi ne da irin Salo Mu'asir na ayi bayanin Gharibul Hadith ko ma'ani al-kalimat ayi al-ma'na al-ijmali ayi ma yustafadu min al-hadith ko kuma fiqhu al-hadith ita ma tana da fa'ida wanda ita ma tana daga cikin littafan da waɗansu ma'ahid suke karantarwa wanda waɗansu ma'ahid akan su suke dogaro daga ciki akwai Fathu Dhil Jalali wal Ikram Fathu Dhil Jalali wal Ikram na Ibn Uthaymeen wanda to shi kuma Ibn Uthaymeen daman galibi in an kira sunan shi a babin shuruh to babu wani zancen yabo ma da zaki saboda dama an riga an san shi da ƙorewa a ilimin fiqh da istinbati malami ne dai sananne wanda sharhin shi yana da fawaid sosan gaske daga cikin shuruhat din akwai sharhin al-Sheikh Salih al-Fawzan al-Sheikh Salih al-Fawzan yana da sharhi shi ma mujalladi 5 daga ciki akwai sharhin Abdullah al-Fawzan wanda shine a gabana da Minhatul Allam wanda wannan Minhatul Allam din lokacin da ya hito kusan wadansu sun yi da'awar cewa shine mafi kyawun sharhin da aka rubuta ba suna ganin cewa Bulughul Maram ba ya da wani sharhin da yake wannan wannan mujalladi 10 a wannan tabat ta Darul Ibnul Jauzi wanda gaskiya ni da na karanta ban gamsu da wannan maganar zancan cewa shi shuruhat na Ibnu Bulughul Maram duka ni a wajena da na karanta gaskiya ban gamsu da haka bal tawdihul ahkam na Bassam na higamsu da shi saboda shi tawdihul ahkam na al-Bassam dalibin As-Sa'di qarinin Ibnu Uthaymeen gaskiya ni da higamsu da sharhi sama da sharhi Abdullah Bassam wanda Abdullah al-Fawzan ke wanda shi Abdullah al-Bassam malami ne shi ma shahararre an san sharhin shi na umda tafsirul Allam to yayi tawdihul ahkam wanda kuma a muqaddimar sai da ya tsayayi bayani kan usulul fiqh ya tsayayi bayani kan wadansu masail na usulul hadith ta yadda ya zaman to ka kimtsa ka shirya ka samu fahimta mai kyau kafin ka shigo cikin sharhin kayan ka shigo cikin sharhin littafi da wannan shuruhat wanda suna nan da yawa daman dai babban abin da ake so ka samu sharhi ko ɗaya ko biyu wanda za su taimaka maka tunda galibi ba littafi bane wanda kai ne zaka zauna ka karantar da kanka ka zauna ka koye shi an maka sharhi mai kyau to abin da ya shafi sauran shuruhat wannan ƙarin ilimi ne wanda sai zaman to babi ne na irin ƙarin ilimi daga sharhin nan na Abdullah Bassam yana da muhimmanci sosai kamar yadda sauran shuruhat suna da fa'ida sosai ko yanzu akwai malaman da suke nan ga rubuta sharhin ma yanzu ma akwai ɗaya daga cikin malamai yana rubuta sharhin bai kammala shi ba tayyib abin da ya shahi manhaji na Ibn Hajar a cikin wannan littafi zamu shi a muqaddima idan muna karantawa zai ga tsarin da yake littafi to amma ko dansu ababen da ya kamata mu san da su ina ganin mu karanta muqaddimar a ciki sai mu yi bayanin manhajin malamin idan lokacin ya bayar insha Allah malaci alhamdulillah ala ni'amihi az-zahira wal batina bayan bismillah taban mun san da mun samu bayani sosai akan wara da bismillah alhamdulillah godiya dukkan da ta tabbata ga Allah ala ni'ami akan ni'imomin da Allah ya yi muna akan ni'imomin shi az-zahira wanda suke bayyane a sarari kowa na ganin su wal batina da ni'imomin da suke koye wanda ba ma ganin su qadiman tun ada wa hadithan da ma kuma sababbakin nema wato a yanzu sai ya ce wassalatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata ala nabiyyi akan annabin Allah alayhi salatu wassalam wa rasulihi da manzon shi wanda shine muhammadin annabi muhammad alayhi salatu wassalam wa alihi da iyallan shi wa sahbihi da sahabbai idan aka ce sahabbai ana cewa sahabi ne ga mutumin da ya hadu da annabi alayhi salatu wassalam kuma lokacin da ya hadu da annabi yana musulmi kuma har mutumin ya mutu yana musulmi wanda ya hadu da annabi alayhi salatu wassalam lokacin da mutumin ya hadu da annabi alayhi salatu wassalam mutumin yana musulmi sannan kuma mutumin ya mutu a musulunci to wannan shine sahabi an fahimta amma wanda duk ya hadu da annabi alayhi salatu wassalam har mutumin ya mutu bai musulunta ba wannan ba a kiran shi sahabi da istilahi na shari'a yanzu irin su Abu Lahab ai kaga sun san annabi alayhi salatu wassalam bal ma ammin annabi ne Abu Lahab ɗaya daga cikin matsayin uwan uba yake gare shi kaga ya gan shi ya hadu da shi ya rayu da shi amma ba musulmi bane haka ba a kiran Abu Lahab sahabi haka irin su wannan Abu Talib ba za ka ce Abu Talib sahabi bane haka irin su Abu Jahal duk ba za ka kira su sahabi minahikai irin su Abdullahi Ibn Ubay Ibn Salul da makamantansu wannan duk ba a kiran su sahabbai haka wanda ya yi imanin amma kahin ya mutu sai ya ridda wannan ba a kiran shi sahabi amma mutun ya yi imani ya hadu da annabi sai ya ridda kahin ya mutu ya dawo to yana na matsayin sahabi an fahimta tunda ya mutu a matsayin musulmi allazina wanda da ahl iyallan annabi ahlul bait kenan ko duk inda aka kawo sunayen sahabbai da ahlul bait tare ahlul bait ahlun sai mu ci ahlul bait wanda sune ahlu ali da ahlu aqil da ahlu ja'far da ahlu abbas da matan annabi alayhi salatu wassalam da abin da ya kama da haka da sahabban da ahlul bait din sune allazina waɗanda saru suka yi tahiyya fi nusrati dinihi a wajen taimakon addinin da annabi ya zo da shi alayhi salatu wassalam suka yi tahiyya sairan tahiyya wadda hasisan ta gaugawa ya tulubuhu hasisan ay sari'an tahiyyar da suka yi wajen yada addini da taimakon addini ba tahiyya ce ba ta wanda ya kasa ba tahiyya ce ba ta rago ba tahiyya ce ba ta wanda yake da kasawa tahiyya ce ta zarummai wayanda suke da zarumta da kokari da sadaukar da rai da lokaci da dukiya kuma wanda sahabban nan sanadiyar addini sun sadaukar da rayukansu sun sadaukar da iyallansu sun sadaukar da dukiyoyinsu suka hijira suka bar kasashensu kai ba su ba dalibansu ma da basu kai su ba tabi'ai kenan tabi'ai basu kai sahabbai daraja to dalibansu kuma tabi'u tabi'i ne kenan ko to ba ka tantance su da duk wanda ya zo bayan su da annabi alayhi salatu wassalam waɗannan jama'ar guda uku ya yi su yace mafi alkhairin mutane su ne wanda na rayuwa a cikin su wato sahabbai kenan yace sa'annan masu bi musu tabi'i sa'annan masu bi musu tabi'u tabi'i ne kenan to waɗannan guda uku su annabi ya yaba alayhi salatu wassalam yanzu ba za ka yi mamaki ba yanzu a ƙasar nan a ce ba musulunci ya shigo tun hijira da shekara 64 musulunci ya shigo ne ya kawo a nan a garin su kuma da ya zo a hannun tabi'i ya zo Uqbatu ibn Nafi' tabi'i ne ɗalibin sahabbai ne ya zo har nan a garin su ya kawo shi to yanzu da Allah musulunci bai bin mu bashi agares din nawa ba yanki bane shirbanman yanki wanda bai da bana amma kun ga turawa da suka san muhimmancin wurin dubai da suka kokarin maida shi yanzu kaje ka dubi tarbiyya da yanayin addini da yanayin al'adu da sauransu ka dubi agares da take kada ku ce agares mun ce ba su da tarbiyya ba su da addini amma dai ka auna garin da aka ce tun musulunci da shekara 60 da shidda musulunci ya shigo shi yaya kamata a same shi a yanzu an fahimta duk da cewa gari ne mai tarihi an yi malamai a ciki kuma har yanzu malamai suna iyakacin kokarinsu an fahimta to wannan ga shekara ta 64 a zamanin Muawiya kenan a lokacin khalifancin Muawiya kenan bayan rasulullah annabi sai Abubakar sai Umar sai Usman Abubakar Umar Usman Ali bayan rasul Ali Hassan yayi wata fatara bayan wannan sai Muawiya to a lokacin musulunci ya shigo kasan nan an fahimci wannan yawo to kenan kaga a ce ma sahabbai sun yi kokari ai kai ya kamata kai kuwa sanin haka wanda karantar su ta kai da har taliban suka shigo waɗannan yankuna na wanda yace wa ala atba'ihim da wanda suka biyo bayan sahabbai alladhina warithu ilmahu wanda suka gaji ilimin sahabbai din shi malai ce wal ulama warathatul anbiya ai malamai su ne magada annabawa kamar yadda annabi ya yi alaihi salatu wassalam wanda asalin wannan magana hadisi ke cikin sunan abi daud sai malai ce akrim bihim ka karrama da su malaman nan akrim bihim warithan ka karrama wanda suka ci gado har warithu da su ne al ulama akrim nan ga ababin ka karrama ababin ta'ajjubi wato wanda suka ci gadon wannan ilimin ka karrama su kai mamakin lamarin su saboda me su ne suka ci gadon annabawa duk gadon da zaka ci indai ba na ilimi bane ko to da saura shi yasa wata rana Abu Hurairah yazo yaga mutane suna ta haya 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 kasuwa yace kai ya kuna ina ana ce masallaci annabi ana yabon ana rabon gadon shi kuna nan kuna ta abubuwa mutane kun sun san an san rabon gado kowa shi yake annabi ya bar dan su miliyoyin da za a bashi suka zo suka ce Abu Hurairah bai isko ana rabon yace a baku isko mutun zauna masallaci ina karantarwa ba ce fa zaka mirasul anbiya shine gadon annabawa yawa shine gadon annaba to da aka karrama su ka girmama su wa mawrusan da wanda aka gada al mawrusu da sune wa al anbiya annaban da aka gada ko kuma al mawrusu din ya zamanto ilimin da kanshi shi ilimin da kanshi ka mutunta shi wanda suka gaji ilimin ka mutunta su ko ko magada annabawan da suka gaji ilimin ka karrama su wa mawrusan annaban da suka gada su ma akirin bi sai mali ce amma ba'du bayan wannan sai ya ce fa hadha mukhtasarun wannan littafi ne takaitacce kaga bai ce babba ba saboda galibi korkon ilimi ko tsakatsakiyar ilimi ba a fadadawa tsakatsakiya ake tsayawa yashtamil wannan littafin ya kumshi ala usulil adilla gimshikai tussa na ainihin dalilai amma alhadithiyya na hadisi da haka ba ya rubuta wannan littafin ne dan ya ta kawo ayoyi ba a ya kawo shi dan ya ringa kawo hadisai wanda su kuma hadisan lil ahkami shar'iyya na hukunce-hukuncen shari'a dan hukunce-hukunce na ainihin shari'a sai mala yace harrantu na tace wannan littafin tahriran baligan tacewa wanda take makura wato ba karamin aiki ne akai ma anan ba aiki ne babba musamman in ka kalli maraji din da yake ciro hadisi a ciki sai mala yace li yasira man yahfazuhu domin duk wanda ya hardace wannan littafin ya kasance baina aqranihi a tsakanin tsarai kunshi nabighan wanda yake a sahun gaba wato shine jagora shine zai zamantowa na sama a cikin ainihin tsarai kunshi sannan kuma wayasta'iru bihi talibul mubtadi'u talibin da yanzu ya fara neman ilimi zai taimaka ma kanshi da karatun wannan littafi sannan kuma wala yastaghni anhu ar-raghib amma duk da haka mai kwadayi shine ar-raghib al-muntahi ko al-muntaha ya yake a wurin ku al-muntahi ar-raghib mai kwadayi al-muntahi wanda yake makura a ilimi to shi ma la yastaghni anhu bai wadata daga wannan littafi kamar malai na su ce maka littafin nan sakatsakiya dalibin da yanzu ya fara neman ilimi shine al-mubtadi'u da hamza ba da ainun ba al-mubtadi'u da ainun dan bid'a ke al-mubtadi'u da hamza ai alladhi tada'a talab al-ilm wanda yanzu ya fara neman ilimi to shi da kanshi ko yanzu ka fara neman ilimi wannan littafin zaka nemi taimako da shi saboda zai taimaka ma ka hardace shi ka fahimci hukunce-hukuncen da yake sannan in kai kuma kana ganin kai ka kai malami na kololuwa to duk da haka baka wadatuwa daga wannan littafin dan zai zamanto maka kamar abin muraja'a wanda zaka dawo ka rinka muraja'a kar ka manta ba sai yace wa kad bayyantu uqayba kulli hadithin kuma nayi bayani aqiba ko uqayba ne a wurin ku aqiba kulli hadithin na bayyana a bayan kowane hadisi da zan kawo man akhrajahu min al-a'imma wanda ya rawaito shi daga cikin malamai idan bukhari ne yace bukhari muslim ne yace muslim saboda mai li iradati nushil umma saboda nasiha ga al'umma ashe kage yana daga cikin nasiha ko in ka dauko ilimi kage inda ka samu shi kamar a musulunci ba birgewa bace kage ilimin wani ka sato shi kazo kana hodin shi kamar kai naka ne wannan ma a yaran mu na yanzu a wannan zamanin yare wanda malamai suke aiki da shi za a ce mai as-sarikatul ilmiya sata ta ilimi shine kazo kana rubuta littafi ka kwaso maganganun wani ka zuba ko ka dauko littafi wani ka cire sunan shi ka rubuta naka wannan hajjistis in ka kai mutun yana da matsala an fahimci wannan ba wai wadannan littafai ba ta wadannan kasusuwa da russa da audiobook da sauransu duk suna da alhuquq suna da haƙƙi an fahimta shi yasa mutane wani lokaci suna bani mamaki musamman daliban ilimi da malamai a kasashen wai sai ya zamanto wa'yan kasuwan nan suna ba duka ba yan kasuwan nan suna muka kallon waɗansu ruwan bisa mai mai bisa ruwa ko suna muku kallon hadarin kaji kai zaka je kai karatu ka mutum bai san inda kai karatu ba bai san miliyan nawa ka kashi ba kahin ka kai inda ka kai ka zo ka shirya darasin ka bai san ba wani littafi da littafi ka karanta wani lokaci ka bata wajen rubuta littafin ka zo ka gabatar da darasi kawai sai ka mutum ya zauna kan computer yana tura mutane yana karɓar kuɗi yana sa'a ji kai ka ce kai bawon shi an fahimta wani lokaci sai mutum wadan yare na ka sai ya zo ma da salon wai taimakon da'awa ne sai me ya ma'anar taimakon da'awa sai ce a muna so mu yaɗa darussan kamala to ta wace hanya a YouTube ne muke so mu dora ka san ya kamata addini ya yi ƙarya yake in ya saka YouTube din na akwai kuɗin da ya kamata ya samu shike sa zaka ga kasashen malami abinci ma sai ya gagare ka amma kuma da ilimin ka wani suna canna kwasar ku an fahimci wannan ni misali ne akan wannan bari in baka misali na taba zuwa wajen wani mai sayar da kasusuwa abinda na saye gare shi a lokacin tsakanin kartin memoir da sayi lokacin akwai sayi sai da na kashe shi ka 47 na saye a wajen shi 47 sai ya rage wata kartin memoir guda ɗaya rak bayan na gama kashe kuɗin sai na ganta na ce mishi wannan gaskiya yana da buƙatar ta ya ce min shi ka 5 na ce shi ka 3 gari ne ya ce min a ba ta yi sai na shi ka 5 na ce mishi to ina da tawo kartin memoir bari in cire ta in baka ka yi mini kofi ka turo min in baka turuwa min sai ce ai kuma ba su kofi a barandar ruwa lese ko ka ɗauka ko ka barta yanzu wannan zai iya min sharhin wai da'awa ce yake da musulunci kuɗi da yake nema to galibin malaman da ake sayar da darussan su ko ba da izinin su ake yi haka mutum zai samu darussan ka wuf ya kwashe ya zo ya bude shago yana ta sayarwa shi yasa na sha gari a darussa Allah duk wanda na duk wanda ya kuskura na kama shi da sayar da darussa na to zai san da cewa shayi ruwa ne kuma sai an zuba mai sukari yake shayewa an fahimci wannan ba wani jihadin da zaka yi kaga dai baka sayar da muke karatu ba baka sayar yanzu rakodan nan da muke baka ka sayar da aka yi ta yanzu misali mu da muke nan wanda suke birni kawai kaga darasi kawai ka dauka kawai dan kare da mutane kamaran nan da mai ita yake dauka da ita baka san nawa aka saye ta ba baka san me yake bari ba shagon shi yake bari me yake bari yanzu ya bata awa daya ko ya sadaukar da awa daya yana dauka kai duk bayan wannan kai uban son dala mai son sauki kawai sai ka kwashi an fahimci wannan shi yasa zuwa yanzu ha ba wani mutumin da muka halatta ma sai da rusul mun ga dama mun yi su fi sabilillah to bar su fi sabilillah da su in ma mutum ya taba amsar kudinka je ka karbi abunka in ya kiya kira mu ka ga mu ko dala 20 ya taba amsa ka koma ka ce kai kudin da ka turo mini darasi ba na abu na in ya kiya ka kira mu ka ga mu mun san inda zamu hadu da shi an fahimci wannan daga lokacin da wancan yayi min wannan abun na fahimci cewa mutanen nan ɗan neman kuɗi ne ba ɗan yaɗa da'awar musulunci ba kuma Allah sa wannan bayani ya kai a kullun shi yawwa malai yace yayi bayani akan kowane hadisi yanda yake dauko shi sannan yace saboda nasiha ga al'umma kaga wannan ya nuna cewa me in ka zo kana karantar da hadisi in ka karanto hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam kai bayani kuma dole duk hadisin da zaka daukowa sai ya zamanto kai me sai ka tabbatar da ingancin shi in ka ga hadisi a littafi baka san ya inganta ko bai inganta ba to haramun ne ka yada shi sai ka samu tabbas annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam sannan me sannan sai ka zo ka gaya mutane saboda akwai ƙaryayyaki da ake ma annabi alaihi salatu wassalam yanzu misali ko a yau din nan akwai ɗaya daga cikin ƙaryayyakin da muka yi bayani a kansu wai suka ce annabi ya ce duk ranar alhamis wato daren juma'a an yi ne alhamis daren juma'a wai annabi yana cewa wai duk wanda suka mutu rayukan suna tasowa su zo bakin gidajen mutane su duwa wai su ga ana gaya musu sadaka ko ba nan gaya musu sadaka wannan zuka ta mallace ba inda annabi gaya wannan ba kai an fahimta a ce hubbul wadani min al-iman son kasa imani ne ƙarya ce wannan ba inda annabi gaya wannan udrubul ilm walau bisir ku je ku nemi ilimi wai annabi ya ce a nemi ilimi ko cana zai wannan duk ƙarya ne annabi gaya wannan magana a ce annabi ya ce al-ilmu ilmani ilimi iri biyu ne ilmu tibb da ilmu ash-shari'a da ilimin shari'a da ilimin likitanci wannan ba maganar annabi bace magana ce ta Imam Shafi'i ko siyaru alamin nubala ika karanta a tarjumar Imam Shafi'i zaka Imam Zahabi ya kawo ta a cikin tarjumar shi. An fahimci wannan. To idan kana so ka san hadisi ya inganta ko bai inganta ba, hanyoyin guda biyu ne. Na daya, yadda garagist bakanike yadda yake zuwa garage ya koyi mekanik ta motar ko ta gyaran mota, ka isko ya wace motar gaba ɗaya kuma ya sake ya maida shi ba kusar da zai manta. Yadda ake koyan wannan, haka ake koyan ilimin hadisi. An fahimta? Yadda ake zuwa ayi lisansu a boko, ayi master 2 a boko, ayi doctora, har a san ka san professor a boko, haka ilimin hadisi, haka ilimin fiqh, haka ilimin tafsiri. Da haka mataki na farko kenan, kai da kanka ka koyi ilimin da karekancin shi, ta yadda in kaga hadisin yadda likita ake bashi shi ne ya shiga laboratory ya auna ga kwayoyin cutar da akwai ya lisa ha, haka kai ma in kaga hadisi zaka dauke shi ka shiga da shi labo din likita. An fahimci wannan? Ta yadda zaka kai matakin da kai da kanka zaka yi hukunta hadisi. Wannan hanya ta farko ke. Hanya ta biyu, idan kai rago ne koko a'a ba speciality din da ka dauka maka kanka kenan ba, wato ba fannin da ka dauka maka kanka kenan ba ilimin hadisi, shine dogaro ga rubuce-rubucen malam. Akwai littafan da abin da ke cikin hadisi ne ingantattu zalla, kamar Bukhari misali, kamar Muslim misali, kamar silsilatul ahadith as-sahiha a wannan zamani wanda Sheikh Al-Albani ya rubuta domin tattaro hadisi ingantattu. To da sauran littafan da malamai suka yi takhriji da dirasar hadisi, to kafin ka dauka ka je ka yada hadisi sai ka koma waɗannan littafan ka siya, ka rage taurin hannu ka siya, saboda addini kake ma hidima. Ko wani hadisi yanzu kun ga wannan bulugul maram din, ai za ku gana an yi takhri, an yi tahqiqe shi, duk hadisi aka kawo shi kasa sai malamin yayi bayani ya inganta ko bai inganta ba, shikenan abu ne mai sauki. To amma duk mutun yayi watsi da waɗannan ababen kuma yaje ya ta yada ma annabi ƙarya alayhi salatu wassalam. Annabi yace la takzibu alayya, kar ku rinka ƙarya a kaina. Yace fa innahu man kazaba faman kazaba alayya falyalijinna, yace duk wanda yayi min ƙarya Allah dai ya saka shi wuta. A wata riwayar yace man kazaba alayya, wanda yayi min ƙarya, fa innahu yalijun nara, Allah zai saka shi a wuta. Kenan a wancan hadisi ko dai zamanto addu'a yayi Allah ya saka mutumin wuta, ko kuma ya zamanto annabi yana bada labarin cewa Allah zai shigar da shi, zai shigar da shi wuta. Waɗannan su ne hanyoyi guda biyu, waɗannan su ne hanyoyi guda biyu. Yanzu abin yayi ta sassauci, yayi ta sauki, har ta kai inda ma application ma ake yi yanzu na tantance hadisi ingantattu da kuma baramish da ake yi na cikin ordinateur irin su maktabatu shamila da makamantansu, wanda akwai littafan malamai rubuce a ciki in kana so ka gano hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Amma abinda mutane suke tsammani cewa wai hadisan nan wani ne ke shiga daki ya kirkiro su, in ka ji mutum yana wannan magana to bai san me ilimin ba. An fahimta? Kamar mutum ne a yau ya zai ce maka likitocin nan ko kawai doktor biron shine yake shiga kawai kirkiro ma ciwo ya baka takarda, ni zaka kalle shi kwararin kallo zaka yi mai, ka san da wannan bai ma san inda rana ta hito ba, ballan rana inda za ta faɗo. Duk wanda yake ganin hadisan nan kana iya kai ƙarya ko da yaushe ba a ganewa, dan Allah ka shiga daki kai kaga me zai faru bayan wannan, malamai za su gane ko kuma ba za su gane ba. To sai mu kwana a nan, sauran bayani na manhajin malam sai mu tashi akai a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala. Ina